sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 2 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, Amurka ta fitar da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu bayanai daga masu neman visar. Za ku ji waɗannan irin bayanai ne. China ta dora laifin rugujewar tattaunawar sasanta takaddamar cinikayya da take yi akan Amurka. Sannan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda mayakan 'yan tawaye ke ci gaba da cin zarafin fararen hula a Syria.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, kungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin kabila a ƙasar ta shirya wani taron saukar karatun Alkur'ani mai girma don addu'o'in neman zaman lafiya daga matsalolin ta'addanci. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Mahmud Lalo yayi da Dr. Mustapha Hashim Kurfi, malami a tsangayar nazarin halayyar ɗan adam, akan karuwar yawan mutane da ke daukar ransu sanadiyar wani hali na kunci da suka shiga. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirin sa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu bayanai, wato masu niyyar zuwa kasar, su bayar da adireshin kafafen sada zumuntarsu kamar na Facebook, Instagram, WhatsApp da na kafar aika sakonni na email da kuma bayanai na wayoyin salularsu. Waɗannan sabbin ƙa'idoji da Amurka ta fitar ga masu neman yin ƙaura zuwa kasar da masu ziyara na buƙatar mutum ya bada sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta da adireshin email da kuma lambobin wayoyi da ya amfani da su cikin shekaru 5 da suka gabata. Abdullahi Salihu Abubakar masani ne kan harkar kafafen sada zumunta da samar da tsaron su dake Najeriya, ya kuma yi min fashin baki kan wannan mataki da Amurka ta dauka.
Tabbas jama'a za su dan yi tsari wurin yin hakan, musamman ganin cewa social media wurin ne da mutum ke da dama ya sake bangaren su Facebook mutum Najeriya da abokanansa da ƴan mata da waye da sauran su. To sai dai su manufar hukumar Amurka ba abubuwan da kake tunani na sirri maka ba shi ne babban damuwarsu bane a tunanina. Damuwarsu ne su san manufofinka ne a siyasance da manufofinka a addinance da manufofinka a harkoki dai na rayuwa. Daga cikin wannan manufofin naka ne za su tantance abin da shi yake maslaha ga al'ummarsu.
Hukumomin ƙasar ta Amurka dai sun ce wannan sabon tsari zai shafi kusan 'yan ƙasashen waje miliyan 15 ne, amma ba zai haɗa da jami'an diflomasiya ba. Sannan za kuma a tambayi masu neman bizar ko wani nasu na jika ya taɓa mu'amala da 'yan ta'adda. Tunda a watan Maris ɗin bara aka miƙa buƙatar fara amfani da wannan tsari. China ta ce hukumomin Washington ne ke da alhakin rugujewar tattaunawar da ake yi a ƙoƙarin shawo kan takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu. Tana mai cewa ba za ta miƙa wuya bori ya hau ba. A wani mataki na ɗora laifin a kan Amurka, China ta fitar da wata sanarwa a yau Lahadi, inda ta ce Amurka ce ta ja baya a tattaunawar da ake kan batun ƙarin kuɗaɗen haraji, matakin da ta ce ba zai samar da maslaha ba. Tunda da tattaunawar ta ruguje a farkon watan nan, hukumomin Beijing suka ƙara mayar da hankali wajen ɗaukar matakai na martani dangane da ƙarin kuɗaɗen haraji zuwa kashi 25 da Amurka ta yi a kan kayayyakin China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 200. Ita ma China ta yi ta yaɗa farfaganda a kafafen yaɗa labaranta, inda ranar Juma'a da ta gabata ma'aikatar harkokin kasuwancin ƙasar ta fitar da jerin sunayen wasu kamfanoni da ta ce ba ta amince da su ba, Matakin fidda sunayen martani ne ga matsayin da Amurka ta dauka na haramta siyar da wasu kayayyakin da ake hadawa Amurka ga kamfanin sadarwa na Huawei da wasu abokanan hudarsa 68. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa kan yadda mayakan 'yan tawaye ke ci gaba da cin zarafin fararen hula a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya. A makon da ya gabata, wata kafar yaɗa labarai ta cikin gida ta ruwaito cewa an kashe wani yaro mai shekara 10 da ke fama da wata larura ta rashin lafiya da mahaifinsa da kakansa bayan da aka kasa biyan kuɗaɗen fansansu a lokacin da 'yan tawayen suka yi garkuwa da su. Bayanai sun nuni da cewa irin wannan lamari ya sha faruwa tun bayan da dakarun ƙasar Turkiya da gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye suka karɓe ikon birnin na Afrin bayan fafatawa da ta yi sanadiyar kawar da ƙungiyar mayakan kurdawa ta YPG daga yankin a watan Maris ɗin bara, fafatawar da aka kwashe watanni biyu ana yi a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman. Shi dai yankin Afrin na cike ne da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama waɗanda ke riƙe da shi baya ga dakarun ƙasar Turkiya da su ma suke yankin. A watan Fabrairun da ya gabata, wani kwamiti mai zaman kansa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto da ya ƙididdiga kan irin halin da birnin na Afrin ke ciki a ƙasar ta Siriya. A yau Lahadi, wakilin Amurka na musamman kan sassanta rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad ya kai ziyara Pakistan a wani rangadi da ya fara wanda zai kwashe kwanaki 16 yana yi a ƙasashe da dama, inda zai je har ƙasar Qatar domin halartar wani zagayen zaman sassanta rikicin da ake yi da ƙungiyar Taliban. Jami'an gwamnati sun ce Khalilzad ya gana da manyan jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Pakistan kafin daga bisani ya gana da shugabannin fararen hula da na dakarun ƙasar a ziyarar da ya kai ta kwana guda a birnin Islamabad. Gwamnatin ta Pakistan ce dai ta ɗauki ragamar tsara tattaunawar tsakanin Amurka da Taliban ta hanyar amfani da wasu kafofi da take tuntuɓar ƙungiyar 'yan ta'addan na Afghanistan. To a halin da ake ciki kuma, a yau Lahadi, kamfanin dillancin labaran nan mai zaman kansa da ake kira Pajok a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wata ƙididdiga wacce ta bayyana adadin mutanen da suka mutu cikin wata ɗayan da ya gabata sanadiyar rikicin ƙasar. A cewar kamfanin dillancin labaran, sama da mutum 2,300 suka jikkata a hararen da 'yan ƙungiyar Taliban suka kai da kuma samaman da dakarun ƙasar su ma suka kai, inda daga cikin adadin mutum 1,317 suka rasa rayukansu. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattaro bayanansa ne daga majiyoyi a larduna 30 daga cikin 34 da ƙasar ke da su.
Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da jamhuriyar Niger, inda matasa da ke fafutukar kawar da bambancin ƙabila a ƙabilanci a ƙasar ta shirya wani taron saukar karatun Alkur'ani mai girma a yau don nufin yin addu'o'in samun zaman lafiya a ƙasar da ma makwabtanta daga matsalolin ta'addanci da suka addabe su. Ga wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma da cikakken rahoton.
Farfajiyar makarantar firamarin Bukoki ta hudu kenan da ke nan Yamai, inda ɗumbin jama'a ta hallara wannan Lahadi domin karatun Alkur'ani mai girma wanda ƙungiyar matasa masu fafutukar kawar da bambancin ƙabila da ake kira Lenishere Sunday Cousin ta shirya don neman zaman lafiya a ƙasa. Malam Lawali Ali Jibo na daga cikin waɗanda suka assasa wannan ƙungiya.
Abubuwa da yawa sun faru a cikin ƙasar wannan tamu na rishin daɗi, musamman sojawanmu da dama da aka kashe cikin yaƙe-yaƙe, musamman hatsari wannan na sitar da ta fashe a Arupor inda mutane sama da 80 suka rasu. Gudunmuwar da za mu iya kawowa ita ce mu gamu mu yi addu'a ga waɗannan da farko, kuma mu yi addu'a ta zaman lahiya duka ƙasarmu da wannan fitintunu da suke faruwa, Allah kare mu, kuma mu yi addu'a cewa bukatun mutanenmu na alkhairi Allah ya biya musu.
Kungiyar wacce ke kunshe da matasa maza da mata na ciki da wajen Nijar masu amfani da kafafen zamani na da burin mayar da hankali akan al'adun gargajiya don karfafa dankon zumunci a tsakanin al'umomi, in ji jagorar wannan tafiya Hawwa Kulibali.
Yan Nijar mu zama uwa ɗaya uba ɗaya, mine ke tsakaninmu akwai ƙabilu iri-iri, muna zama tare kenan. Akwai abun da tun kakanni aka bar mana shi shine gadon da basu da kaka sun ga abokin wasan ka ne, ko ka dauko abu da zafi din shi bai dauko shi ba da zafi zai koma maka ta wajen fannin kai abokin wasan shi ne, kuma za ku gane ma juna. In akwai shi kenan kullun akwai kwanciyar hankali, babu tashin hankali tsakanin ƴan ƙasa.
Ra da yadda dalilan siyasa ke zama wata hanyar haddasa rarrabuwar kawunan jama'a a yau a wannan nafiya, yasa kungiyar Le Nigerian Sunday Cuisine daukar matakan kauce fadawa irin wannan tarko.
Mun hudda harkar siyasa sam-sam daga cikin shi, ko wata jam'iyya kake mu dai ka zo nan kungiya ka zo mu zauna, harka ce ta haɗin kai, harka ce ta zaman lahiya, harka ce ta neman albarka ta shimfiɗa cikin ƙasa.
Wannan shine karon farko da matasa ke kafa kungiyar yaƙi da bambancin ƙabila a nan Nijar, matakin da tuni ya samu karɓuwa daga mahukuntan wannan ƙasa saboda gamsuwa da sakonnin haɗin kai da mambobin kungiyar ke aikawa al'umma ta hanyar kafafen sada zumunta, waɗanda a yau ke zama wani babban dandalin zazzafar muhawara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To, a Najeriya rahotanni da dama a 'yan kwanakin nan ya nuni da cewa adadin mutanen da ke ɗaukar ransu sanadiyar wani hali na ƙuncin rayuwa da suka shiga na ƙaruwa. Daga cikin ire-iren waɗannan mutane har da ɗalibai da ma malaman jami'a. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntuɓi Dr. Mustapha Hashim Kurfi, malami a tsangayar nazarin halayyar ɗan adam wato sociology da ke jami'ar Bayar a Kano, inda ya tambaye shi dalilan da suka sa ake samun ƙaruwar mutanen da ke ɗaukar ransu.
To, akwai bincike da aka riƙa gudanarwa tsawon lokaci wanda dai ya fi shahara shi ne wanda wani mutum na Elijaka ne a shekara ta 1997 kimanin shekaru 121 a cikin suka wuce. Sakamakon binciken shi dai har yi zuwa yanzu duk abin da ake samu yana koma ga wannan mutum kari a kai, cewa mafiya yawan waɗanda suke ɗaukar rayukan kansu da kansu mutane ne waɗanda za a ga suna da karancin addini, karancin ilimin addini da kuma karancin aiwatar da addini a aikace. Misali, za a ga mutum ya ware yake nuna shi baya buƙatar musamman addini shi ce game da rayuwa, to za a ga shi ya fi samun kanshi a irin wannan yanayin na bare da kiran shi. Tunda ana danganta dama mutum ya kiran shi da kanshi suita ke nan ga cewa mutum yana ganin rayuwa ta mai kunci, ko kuma waɗansu abubuwa da ke so cimmawa a rayuwa bai cimma su ba, ko dai wata damuwa dai irin haka. Sai ga ke kawai bare da kiran shi da kanshi.
To, kamar waɗanne irin alamu ne ko kuma halaye za su nuna cewa mutum yana cikin wani yanayi na da wataƙila yana tunanin ya ɗauki ransa, wanda mutane idan sun gani za su iya ganewa?
Za ka same su sau da yawa suna ware kansu, wanda gwamnati zai fito da ƙarshen alamomi kenan. Za ka ga mutum yana ware kansa, shi yana ganin cewa ai yana da matsala, yana da damuwa, yana cikin ƙunci na rayuwa. To, wannan ware kanshi ne zai kamar isolation, sai ya hana shi haɗe sauran jama'a ya ce ɗanyi da su ne mu'amala da su fi da su za su ji amsuna da mutane da kuma na shi.
Eh, dakta, to, baya ga alama ta warewa akwai wata alama kuma da za a iya ganewa cewa mutum yana tunanin ya ɗauki ransa?
To, akwai nuna damuwa ta karara da mutum za a riƙa fahimta da gare shi. Misali, ko ya kasance yana kasa yana magana shi kaɗai, ko kuma idan kamar a tsakanin matasa ne yanzu abin kullum yana canzawa. Shi yasa kullum a bincike muke mai da hankali wurin ganin me ya sauya da gida abinci a da da yanzu, ya kuma ya sauya tsakanin wanda suke da shekaru misali daga shekara 40 zuwa 50 ko daga 50 zuwa sama, da kuma wanda suke yan ƙasa da 20 zuwa 30 misali ko 30 zuwa 40. Sau da dama za ka ga cewa wanda suke ɗaukar rayukan kansu a wannan zamani da muke ciki na yanzu, musamman a Najeriya, za ka ga cewa matasa ne kuma wata gina maɗan makaranta. To, wanda waɗancan ɗaliban da muka lissafa za ka tabbata cewa suna yawan amfani da abin da ya shafi kafofin sada zumunta na zamani social media. Kana magana ko Facebook ko abin da ya shafi Twitter ko Instagram ko wata abu da makamantan wannan su WhatsApp da sauransu. To sai daga cikin abin da ke faruwa amfani da irin wannan abubuwan shi ana samun addiction. Yawa mutum ya matukar sabo da
abu da
kun kwanciya mutum da yana riƙe da waya yana duba. Yana farkawa abin da zai faru shi ne sai waya ya duba. To abin da ke faruwa a irin wannan yanayin shi ne za a ga cewa wasu sukan sanya hotuna kamar abin da ake cewa Photoshop. Ko za a dauka wata gida ina da manyan kuraje da tsufa da kayanin mun da kamoji a fuska amma sai in dauki lokaci in zauna in kantin fuska in gyara. In keke hancina in gyara waye. Don hoton a baya background ɗin yana cewa ai wani gurbi ke ni'ima. Ina cikin jin daɗi ina cikin yalwa ko ina mana cikin jirgi ta kuma da sauransu na ƙarya ne. To wasu daga cikin matasa suna yiwa da wannan cewa wani ai ya shigo gari ya samu duniya ya samu nutsuwa ya samu dauna. Ni ma ya kamata a ce na samu kamar wannan. To kaga rashin samun kamar wannan sai sun ya zamanto ya samu depression wannan depression da Hausa kamar dai
matsalancin kuncin rayuwa.
Wani yanayi na matsalancin kuncin rayuwa da zai cewa ya ga a cewa ne ya fi ne kuma ina ganin kuma a zahiri a reality ƙarshen ta shi din da yake ganin wancan ya kishi depression da shi ya kwanta.
Kamar ƴan uwa da mutanen anguwa me ya kamata su yi in suka gano waɗannan alamu na cewa wani fa yana cikin wani yanayi na kunci kai je ya illata kansa kamar me ya kamata a yi?
To akwai abubuwa da yawa da za a yi kuma matakai daban-daban. Idan ka ɗauki misali wanda kake ambatowa na cewa ka shiga a cikin jami'a a gaza a cikin jami'a al'umma ce wadda akwai ƙungiyoyi daban-daban. Farko dai akwai student union government. Hukuma ce ta ɗalibai su kancin kansu su suke jagorancin kansu. Banda wannan akwai ƙungiya ta ɗalibai ta kowace jiha. A ƙungiyar ɗaliban jihar Katsina da ke jami'ar Bayero misali a ƙungiyar ɗaliban jihar Kano da ke cikin jami'ar Bayero da yake irin wannan. Sannan akwai ƙungiyoyi na ɗalibai na kowane sashi na karatu. Haka kuma za ka ci da akwai na ƙungiyar ɗalibai musulmai Muslim Students Society. Akwai na ƙungiyar ɗalibai kiristoci. Akwai ƙungiyoyi daban-daban. Da zarar an kara cewa kai wannan yana ware kanshi yana cikin damuwa ba ma ya zuwa darasa ba ya walwala da sauran jama'a baya kaza to za a yi kokari a ankarar da ɗayan waɗannan don su kawo ɗauki.
Dr. Mustapha Hashim Kurfi kenan a tattaunawarsu da Mahmud Lalo. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana cewa ƙarfe 11:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin Idan kwaya ta narke fa na wannan makon, za ku ji ci gaban tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus, wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar, musamman ma matasa. Sannan ya mika masa rahoto kan yadda za a magance wannan lamari. Ya kuma bayyana abinda kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni 6 da ƙaddamar da shi. Wakiliyarmu Madina Dauda, wacce ta yi hira da shi, ta ci gaba da tambayar shi kamar haka.
Menene kuka gano musabbabin shan waɗannan magunguna kam?
Akwai maganar talauci yana cikin dalilan shaye-shaye. Kuma ba a nan ƙasar ne kadai ba hakan. Mun duba ƙasashen duniya yadda ake fama da talauci za ka ga ana shaye-shaye. Saboda ba abinci talauci kenan ainihin ba abinci ba aikin yi kana nan haka kawai sai yunwa da wahala. To za ka ga sun nemi wani hanya da zai toshe yunwan kuma ya yaye wannan wato rashin jin daɗi. To shi ne maganar shaye-shaye yake shigowa, shi ne ainihin maganar. Kuma mun san shugaba Muhammadu Buhari yana sane da wannan, shi yasa yake kokari ba yau ba yana kokarin nemo abubuwan yi. Akwai da turanci su trader money da ake rabawa, market money, akwai bayar suka daga banki wanda ake ba manoma su samu samu tallafi shashe wanda za su yi noma, abubuwa su zama da sauki kamar abinci haka da sauransu. To duk wannan yana ciki da neman ayyukan yi, su ne babban abubuwa. Ko da shi wasu kuma suna kamar yara abokanai, sai wani ya ja wani ya ce to ka gwada wannan mana. Wayan sa'i su matayenmu na aure suna cikin wani hali a nan gidajen, saboda ai mun san cewa wayan sa'i mazaje ba su adalci ga matayensu. To sai ga mace tana cikin wani yanayi, sai ta sha kwaya ta samu sauki. Akwai irin masu tukin trailoli da sauran suna tafiya ko Lagos da wasu wurare, Port Harcourt, wurare masu nisa, su ma suna neman menene za su sha, za su bace a hanya, su zama suna nan da ƙarfinsu. Masu noma su ma wani galibi za ga haka, matasa su neman aiki, suna neman abu da zai sa su zama su dan ƙara ƙarfi da kuzari da wasu abubuwa. Duk wannan yana ciki. Hatta gidaje ma inda matsaloli suke tasowa tsakanin iyaye, sai ka ga ba tallafi da ya kamata. Uba ko uwa ba ta damu da menene halin da yara suke ba, sai su gaba, sai gantali daga nan sun shiga wannan kenan. Makarantu ma hakan. To duk wannan za mu fito da tsari wanda tun daga primary a makaranta za a sa maganan shaye-shaye cikin koyarwa, saboda yara su tashi da wannan wato kamar knowledge, su san cewa wannan abin fa bai kamata a yi shi ba, sai su yi nisa da shi. To za a yi wannan. Kuma su sarakuna, su ma duk mun kewaye sarakuna da na gargajiya na ƙasa, har su ba hakimai ba ma, masu gwanni su ma mun dan zauna da su. Mun ce a kakkafa committee daga ƙauyuka, sannan local government, sannan state. To tun daga ƙasa za a toshe wasu abubuwa. Malamai, pastoci su ma suna da nasu rawan da su taka. Duk an yi musu irin wannan bayani, kuma yana cikin report.
To kai bayani ka ce ba yara matasa kaɗai ke shan waɗannan ƙwayoyi ba, akwai mata ma na aure. To su kuma ta yaya za a ja hankalinsu ganin cewa yaran nan ai iyayensu mata su ne makarantunsu na farko?
Matayen aure suna da akwai matsala babba a nasu. Shi ne ko da an gyara musu lamarin, ko ku a ce an kai su rehab center, an ba su magunguna da wasu abubuwa suka zama daidai, still za su koma gidajensu su tadda abin da ya taso da wannan matsalan a gare su. Za su koma the same
gida.
To tushen kenan. Kuma in ba dai ba gyara daga shi ne muke cewa mazaje su ma suna da haƙƙi.
To me za ku yi na jin hankalin mazan?
Advocacy. Wannan kuma ke ka san menene advocacy? Yada wannan maganan makowa.
Wato ku tuntuba.
Yawa, san ce wato wannan abun ba daidai bane, abin su adalci, a zauna da su lafiya, ba kowa hakkin shi ko hakkin ta saboda a samu zaman lafiya. In ba haka ba, wannan abun babban masifa ne. Yadda kika ce matayen ai su ne za su ba da tallafi ma iyaye, sannan uwar da kanta tana shan drugs. Kuma abun mamaki wani lokaci yara kuma su ne fa suke nuna ma, suna ganin wato iyaye suna cikin wani hali, yara su da kan za su ce to mama ga wani abu fa, in kin gwada hankalinki zai kwanta, ko za ki samu ki bacci.
General Muhammadu Buba Marwa mai murabis kenan, shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umman Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu General Muhammadu Buba Marwa mai murabis da kuma wakiliyarmu Madina Dauda, sai kuma Bansa Tufa da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai.
Ni ne Ali Ahijo situ a kasar Kamaru akan abin da yake ya shafi wato al'umma musulmi shine makwabtaka abu ne wanda yake mai muhimmanci a cikin Islama kullun Islama abin da zai zamanto da shi musulmi zai yi domin saboda ya ja ko ya fahimtar ko ya tallatar da addinin Islama to wannan abu ne da aka kwadartar da shi yana daga cikin wannan kyautata wato zato da kyautata zama tsakaninka da makwabcinka musulmi ne koko ba musulmi ba maiki sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mu inda ya nuna cewa wato malaika jibrilu ya dinga zuwa gare shi yana misi wasiya da kiyaye haƙƙin makwabtaka ya kiyaye haƙƙin makwabtaka wannan yadda yake maimaitawa yake kai ya komo akai sai shi manzon Allah yayi zaton cewa kada fa a ce shi da makwabcinsa za su yi tarayya a cikin al'amarin rabon gado ma'ana abin da yake da shi kada ce cewa zai raba tare da ainihin wato makwabcinsa to wannan yake nuna mana wato muhimmancin kiyaye haƙƙin makwabci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato bai cika imani shi ba bai cika imani ba wanda zai shiga gidansa yayi abin da zai ci wanda yake mai kamshi makwabta suna jin kamshin nan sannan bai bibi dan wani abu ya mika ya zuba musu ba har ila yau muna fahimtar da ƴan uwa cewa wannan abin ya shafi musulmi ya shafi kuma wanda yake ba musulmi ba musamman a cikin wannan wata da muke wata ta albarma watan azumi wanda yake ya kamata cewa mu tashi mun san gidaje waɗanda suke makwabtan mu ne akwai talakoki akwai marayu Allah yana cewa laysa birru an tuwallu wujuhakum ibalal mashriqi wal maghribi walakinnal birra man ittaqa wa atu zakata to wato ba addini bane kai kace kai kai sallanka ka bada zakanka shikenan yana cikakken addini shine ka kula da haƙinka sannan ka kula da haƙin makwabta da marayu da miskinai da waɗanda suke ƴan tanki sannan da dangi wanda suke na nesa da na kusa ina yuwa cewa dangin nan su zamanto kusa da kai suke koko a nesa suke ya kamata cewa ka kiyaye wato gurin bada nasu haƙƙi matakan waɗanda suke musamman masu hannu da shuri wato masu abin duniya su taimaka ma makwabtansu su taimaka ma danginsu ma ɗan uwansu ma aminansu ma talakokinsu duk yana daga cikin abin da addini ya kwadartar da mu saboda wannan ne zai sa cewa ka tallata kai ma addini kyakkyawan ɗabi'anka na zai yi
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici
ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito da wani sabon tsarin bada takardar visa inda za ta rika neman wasu wato masu niyyar zuwa kasar su bayar da adireshin kafafen sada zumuntar su kamar na Facebook, Instagram, WhatsApp da na kafar aika sakonni na email da kuma bayanai na wayoyin salular su waɗannan sabbin ƙa'idoji da Amurka ta fitar ga masu neman yin ƙaura zuwa ƙasar da masu ziyara na buƙatar mutum ya bada sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta da adireshin email da kuma lambobin wayoyin da ya amfani da su cikin shekaru 5 da suka gabata. China ta ce hukumomin Washington ne ke da alhakin rugujewar tattaunawar da ake yi a ƙoƙarin shawo kan takaddamar cinikayya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu. Tana mai cewa ba za ta miƙa wuya buri ya hau ba. A wani mataki na ɗora laifin akan Amurka tun ta fitar da wata sanarwa a yau Lahadi inda ta ce Amurka ce ta ja baya a tattaunawar da ake kan batun ƙarin kuɗaɗen haraji matakin da ta ce ba zai samar da maslaha ba tun dai da tattaunawar ta ruguje a farkon watan nan kuma Beijing suka ƙara mai da hankali wajen ɗaukan matakai na martani dangane da ƙarin kuɗaɗen haraji zuwa kashi 25 da Amurka ta yi akan kayayyakinta.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Jonah Cummins ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya.